أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna asabar ne 3 ga watan Jumadal Ula na shekara ta 1444 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo da 26 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malami namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli MOON, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sajjar Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akram kallan. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو كلم رسول الله وأن لوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا أهل التود بند بن إلي إلي كم قوة أهل التا كما يندك يشوا من كل خلقنا زوجين قوة أهل التا. الله سبحانه وتعالى يا إيتا إلي بيو Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya halicci mace namiji, ya halicci mace, ya halicci duhu, ya halicci haske, ya halicci rayuwa, ya halicci mutuwa. Haka nan ya halicci lokacin zafi da kuma lokacin sanyi da lokacin damana da lokacin kaka. Haka komai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su biyu kowane abu da kishiyarsa, wato mahadinsa. To wannan yanayi da muke yanzu yanayi ne na sanyi, wanda ɗaya daga cikin lokuta ne da Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya rayuwar ɗan adam a ciki, sannan kuma rayuwar ɗan adam take buƙatar wannan yanayi. Kowane yanayi da ka gani da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kuma ɗan adam yake rayuwa a cikinsa, to gudar aya ce da take nuna girman Ubangiji subhanahu wata'ala da cikar ƙudurarsa da kuma cikar hikimarsa da iliminsa. Duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya halitta wa ɗan adam na daga abin da zai ci ko abin da zai sha ko iskar da zai shaƙa ko abincin da zai ci, duk wani abu da ka gani Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zama ni'ima ga ɗan adam, sannan kuma ya zama aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala da suke nuna ɗayantakarsa a cikin duk lamarinsa. Allah subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa ga ayar da take cikin sassabawar dare da rana da yini da lokuta dai daban-daban. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Lalle a cikin sassabawar dare da rana da kuma yini inna fi ikhtilafil layli wan nahar inna fi khalqis samawati wal ard, lalle a cikin halittar samai da ƙasa, wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawar dare da yini, Allah ya ce la ayatin li ulil albab, akwai ayoyi a ciki ga masu hankula. Haka nan a wani wurin Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Lalle a cikin sassabawar dare da yini da abinda Allah ya halitta a sama da ƙasa mai da ƙasa, Allah ce akwai ayoyi ga mutanen da suke masu taqawa. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura, shine wanda ya sanya dare da yini khilfatan suna wato mai gurbin juna, wannan yazo wannan ya tafi wannan ya tafi wannan yazo. Allah ya ce liman arada an yadhakkara, Ubangiji yayi wannan ga wanda yake nufin zai wa'azantu aw arada shukura, ko ya so yayi wa Allah subhanahu wata'ala godiya. Haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ce ni ikhtilafil layli wan nahar لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هكذا آيو دداما وبنجي سبحانه وتعالى ياي إشارة زواغا تيوا أحكين هلتر وتسسابا ولوكتا أكوي آيوي مبنبنتا أكوي آيوي كماسو هنكلي. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan canjin yanayi ya zanto ni'ima ga dan Adam. Domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa jikin dan Adam yana buƙatar wannan canjin yanayi. Ba zai so ya rayu a cikin wani yanayi guda ɗaya ba, cikin yanayin zafi ko wani lokaci ko cikin yanayin sanyi dimin da'ima. Haka nan akwai wasu hadittu da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi waɗanda ba sa rayuwa sai a cikin yanayin sanyi. Kamar yadda akwai cikin halittunsa waɗanda ba za su rayu ba sai da yanayin zafi. Don haka kowanne yanayi akwai buƙatar da ta sa Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan yanayi. Kuma ɗan Adam Allah subhanahu wata'ala ya hore masa abubuwa da dama waɗanda zai iya amfani da su har wannan yanayi ya zo ya wuce. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallahu ja'ala lakum mimma khalaq wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan waja'ala lakum وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الله سبحانه وتعالى يكتشف والله جعل لكم مما خلق ذلالا وبنجي سبحانه وتعالى يكتشف يا سين يا مكو لقى أبين يا هلتا يا سين يا مكو إنووي سننكما دقدور وزو وبنجي سين يا مكو قداجي سنن وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر sanya muku tufafi waɗanda suke tsare ku daga zafi wa sarabila taqikum ba'sakum da kuma tufafi da suke tsare ku daga makamai lokacin yaki ko a fagen daga kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun kamar haka Ubangiji yake cika muku ni'imar sa domin ku zanto masu miƙa wuya. To kaga anan Ubangiji subhanahu wata'ala yana ambatar irin abin da ya hore wa dan Adam na ni'imomi wanda za su dace da kowane yanayi da yake rayuwa a ciki. Ubangiji subhanahu wata'ala ya samu wa dan Adam inuwoyi daga cikin abin da ya halitta, inuwa daga ainihin isatuwa ko kuma inuwa daga duwar wasu, duk dan Adam yakan iya samun inuwa daga waɗannan abubuwa wanda zai yi wa kansa na shinge ko kuma wata rumfa da zai zauna a ciki. Sannan Ubangiji ya sanya duwatsu su ma suka zanto kamar gidaje ne da dan Adam yake rayuwa a cikin su. Ko ya fafe duwatsu yayi gida, ko ya sassaka, ko ya amfani da duwatsun ya gina gida. To Ubangiji yayi masa wannan domin ya tsare kansa daga zafi, daga rana, bugun rana, ya tsare kansa daga iska, ya tsare kansa daga ruwan sama, ya tsare kansa daga wani abin da zai iya kawo masa farmaki ko dabba ko wani mugu domin ya cutar da shi. Duk Ubangiji ya masa wannan. Sannan ya yi masa tufafi waɗanda suke kare shi daga yanayin zafi. Akwai tufafin da suka dace ya sa su a lokacin zafi, Ubangiji ya samar masa da su. Haka nan akwai tufafin da suka dace da shi a yanayin sanyi, shi ma Ubangiji ya samar masa da wannan. An ambaci zafi ba ambaci sanyi ba, saboda ga ambatan zafi kai ma za ka san cewa sanyi shi ma akwai shi a nan. Shi ya sa aka ambaci ɗayan don ya nuna ɗayan, saboda tare suke. In aka ce akwai zafi, to akwai kuma lokacin da za a ce akwai sanyi. Shi ya sa da aka ambaci zafi ba a sake maimaita ba, kuma aka ambaci sanyi domin ambatan zafi ya isa. Don haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wa ɗan Adam tufafi, ya samar masa da tufafi wanda za su tsare shi daga zafin rana, haka nan da waɗanda za su tsare shi daga makamai kamar tufafin silke. Allah ya ce kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun, kamar haka Ubangiji yake cika muku ni'imar sa gare ku la'allakum tuslimun, domin ku miƙa wuya. Kaga Ubangiji subhanahu wata'ala ya kira duk waɗannan abubuwa ni'ima kuma cikakkiya da yawa ɗan Adam, saboda ɗan Adam ya yi nazari cikin wannan ni'ima ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala. Hakanan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wato sababin samun lokaci mai tsananin sanyi da kuma lokaci mai tsananin zafi, kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wuta ta koka wa Ubangiji subhanahu wata'ala cewa sashin ta yana cin sashi, ishtakatin naru ila rabbiha akal annaha akala ba'daha ba'dan. to shine annabi sallallahu alaihi shine Allah subhanahu wata'ala ya mata izini da ta lumfasa sau biyu a shekara shine yace fa zalika ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir annabi yace to wannan lumfasawar ita ce abinda kuke samu na tsananin sanyi ko tsananin zafi wato na tsananin zafi ko tsananin sanyi saboda ka wannan wani wata hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin wannan kuma dan wannan har ila yau zanto aya ga dan adam ya fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya tanadi azaba mai tsanani ga wanda zai saba masa yana duka ke jin tsananin zafi anan to huci ne na wutar jahannama da ubangiji ya tanada wanda suka kangare masa suka bijire masa ko kuma abinda kake ji na tsananin sanyi anan kake kokarin yadda zaka kare kanka ka guje masa kake daukan matakai iri-iri na kaga ka kaucewa shi wannan sanyi da tsananin sa to ka sani wannan numfashi ne ɗaya daga cikin hucin jahannama wanda ubangiji ya tanade ta da wannan azaba ga waɗanda suka kangare masa ta hanyar kafirci ko suka kangare masa ta hanyar saban Allah saboda haka akwai hikima ta ubangiji akwai wato wa'azantarwa da jan hankali da izina a cikin wannan haka nan kuma dan adam ya fahimci cewa rayuwa ba yanayi ɗaya take ba kamar yanda Allah subhanahu wata'ala yake sanya lokuta mabambanta wannan yazo wannan ya tafi wannan yazo wannan ya tafi yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar Allah yana jujju ya dare da rana wannan ya tafi wannan yazo wannan ya tafi Allah ya ce akwai izina ga masu hankali to nan dan adam zai fahimci cewa to ya rayuwa ba ta zama a yanayi daya ba ta zama a yanayi daya ka taso a cikin wani yini guda daya kuma kai ta tafiya a cikin sa ba tare da samun canji ba tun daga daukan cikin dan adam yake samun canji tun daga kudugon mani ya koma dugon jini abin ya koma tsoka sannan maida shi kasusuwa kwarangwal din sa sannan kuma a bulullube wannan kwarangwal da tsokan nama sannan a busa masa rai ya fito duniya sannan daga nan kuma ya fara girma tun inda daga rarrafe yazo yana tatata yana tafiya haka kuma zai ta girma har yazo kai lokacin balaga yana cikin koshin lafiya abin nan garjin karfin sa daga nan kuma ya dawo ya shiga yanayi na dattaku har ya kuma kai yanayi na tsufa to haka dan adam tun daga samuwar sa a cikin mahaifiyarsa yake ta cancanzawa to haka zai ta cancanzawa tun daga rayuwa har zuwa mutuwa yana lafiya kuma yana samun rashin lafiya lokaci ya samu kansa cikin farin ciki wani lokaci ya samu kansa cikin bakin ciki to wannan yanayi ne na wato dabi'a ce da ubangiji subhanahu wataala ya halicci dukkan wani abu da ya halitta a kansa babu wani wanda yake wanzuwa a yanayi guda daya ba tare da koma baya a cikin sha'anin sa ba sai ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake wanzuwa a yanayi guda daya tunda Allah subhanahu wata'ala yake bai taba ci baya ba daga yanayin da yake ilimin sa da karfin sa da hikimar sa da ikon sa da duk wani abin da yake nashi cikakke ne baya raguwa man dan adam to zai ringa tafiya ne a hankali ya zo ga yanayin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya kai gare shi na kamala irin tashi sannan kuma ya dawo ya ta na kasu ya ta cika Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bai yarda mu wani abu da zai cika ba tare da kuma yana raguwa ba to har akai kuma ga daga samuwa kuma akai ga babu saboda ka wannan yanayi da muke samu kanmu a ciki kowace shekara na sanyi cikin ɗaya ne daga cikin canje-canje da ubangiji subhanahu wataala ya halicci halittu a kansu haka dan yau ka samu gobe ka rasa ka dauki wani abu ne wanda yake ya saba wa dabi'a haka Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwar dan yau kana lafiya gobe ka ji ka baka lafiya haka ubangiji ya tsara rayuwar haka take tafiya shi yasa ubangiji ko ina in ya ambaci sassaba wa dare da rana zai ci to akwai ibra akwai wato izina ga amma ga waɗanda suke da hankali waɗanda suke da hankali su suke daukan wannan canje-canje a matsayin wani abin da zai sa musu wa'azantuwa su fahimci cewa in yanzu suna jin su da karfin su da lafiyar su da ikon su to su tana cewa akwai kuma randa za a samu wani canji akasin wannan in yanzu suna ganin su da rai to sani cewa akwai ranar da za a zo kuma babu su to wannan zai sa su yi tunani su tsaya su yi abin da ya kamata su yi a lokacin da suke cikin wato damar su ba za su bari damar ta zo ta wuce su ba. Don haka a cikin komai da Allah subhanahu wata'ala ya halitta da cikin kowane abu da Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar to akwai ayoyi da dama, amma ga mutanen da suke da hankali, suke da basira, suke da tunani, suke san su wa'azantu da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna musu na ayoyi iri-iri daban-daban. Allah ya samu dace.
To amin su amin, Allah ya saka alkhairi. Tambayar mu cewa ta farko ta zo ne daga wanda yake cewa mallam shin ya halatta mutum yayi tafiya musamman saboda yana son yayi sallar kasaru, kuma menene hukuncin mutumin da ya je gona mai nisan kilomita 30 daga cikin gari sai da yamma ya karasa wani gari dake gaban gonar tashi yayi kasara a wajen?
Mutum ya yi tafiya kawai don ya yi kasaro, idan yana so ne kawai ya yi tafiya ya yi kasaro don yana ganin cikawar zamansa a gida, yana cikawar ta dame shi, yana ganin yin kasarin ya fi masa sauki, saboda haka yana gujewa raka'o'i hudu ne don ya yi raka'a biyu, to na ai ba daidai ya yi ba. Amma in yana zama wato zaune yake shi bai taba tafiya ba, kuma ita wannan sunna ta kasaro an ce annabi yana yin ta, saboda haka sai yake so shi ma ya yi wannan sunna ta kasarin, wato sha'awar ya dabbaka wannan sunna ta sa ya ji bari ya yi tafiya don ya ga yayi, saboda zamansa a gida a shekara da shekaru sai da karantawa ko ji ana faɗa cewa annabi yana kasaru, shi ma yana sha'awar aikata sunnan, yanzu ya zaɓi ya yi tafiya don ya yi wannan sunnar wanda babu komai. Amma ba wai ya yi tafiya don yana jin cewa zaman gida ana matsa masa ya yi raka'a huɗu a wasu salloli ba, to bari ya yi tafiya kaga ya sauke wa kansa raka'a huɗu, wannan ba daidai ba ne. Sannan mutumin da ya fita gona tafiya ta ja shi ya tafi har ya kai wani gari, wannan ba a ce masa matafi, a ka'idar tafiya matafi shi ne wanda ya fita gidansa da niyyar zai yi tafiya zuwa wani gari. In aka tambayi mutanen gidansa al'adance ina wani za su ce ya yi tafiya, amma wanda ya fita bayan gari zai je gona ko zai je farauta, abin farautar nan ya ta jinsa yana ta binsa a guje, yana ta jinsa yana ta binta a guje har ya kai wani gari, tafiyar da ta yi nisan tafiyar da za a yi kasaru, to wannan ba zai yi kasaru ba saboda ba tafiya yi ba. Allah subhanahu wata'ala cewa walaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yafsuna ya ayyuhal ladhina amanu idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, cewa ku wadanda suka yi imani idha darabtum fil ardi in kun yi tafiya a bayan kasa, saboda haka wanda yayi tafiya abinda a urfan al'adance za a kira abin bulaguro, za a ce masa tafiya shi yake kasaru, amma wanda ya fita wani abu ya ja shi har yayi tsawon tafiyar da baka kiranta abu urfi tafiya, to wannan baya yin kasaru, wannan shine. Saboda haka in har ya fita ne neman wani abu tafiyar tai ta jan shi har ya shiga wani gari, wannan ba zai kasaru, zai cika sallarsa ne.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallam yana so mallam ya masa karin bayani akan turaren za'afaran wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana maza sanyawa, yake tambayar ya za a gane turaren a yanzu?
To aini yanzu zan iya gaya masa tunda ni ba dan kulu ba ne, dan kulu zai je samu ya ce sai yana so su nuna masa turaren za'afaran, amma yanzu zauna in maka kwatancen turaren za'afaran asali za'afaran din yana daga cikin kamar abinda ke cewa kayan kanshi, kayan dadada miya, abinan spices da ake sawa kayan dadada miya ko kayan kansasa miya, asali ana amfani da shi ne anan, to akan yi kuma amfani da shi wajen turare, akan rina abu yakan yi kuma zai zaga yayi abinan kalar rawaya, to shi ne suke cire abinda suke yin turaren da shi, ba shi za'afaran din tsiro ne kamar fulawa yake haka, to a cikinsa kuma duk abubuwan da ake fitar da abinda ake sawa a miya, ana sa shi a miya tana kanshi, in an sa shi tana sake dandano kamar sauran kayan gyara miya, shi ma haka yake, kuma a jiki ake cire abinda ake rina kaya da su ake kuma sanyawa a matsayin turare. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya sa turaren za'afaran a jikinsa.
Sai wani ke cewa mallam shin ya halatta mai gida ya sanya CCTV kamera a cikin gidansa ko ina har da dakunan yayansa maza da mata da ma dakin mai gari domin ganin abubuwan da suke faruwa?
To muna cikin wata rayuwa ne da aka cire mana yarda da juna da kuma rashin tsaro da rashin zaman lafiya, duk shi ya kawo waɗannan abubuwa har suka zo suka zama suna neman su zama wata larura ma a wasu wuraren dole sai an sa su. Al'aslu shine ka yadda da waɗanda kake tare da su cewa amsattu ne, nagartattu ne, mutanen kirki ne. Sai idan wani abu ya bayyana to nan ne zaka faɗi, zaka yi wa mutum hukunci da abin da ka gani. Amma ba ya zama tuhumar ita ce asali ba. To amma saboda gurɓacewar rayuwa sai zama tuhuma ita ce asali. Kowa tuhumar sa kake, kana tuhumar matanka, kana tuhumar ƴaƴanka, kana tuhumar makotanka, kana tuhumar duk wani wanda yake kewaye da kai. Don haka ba za ka iya rayuwa ba kana ganin su sai ka sanya wani abin da zai rika leƙa maka asirin me suke yi saboda baka yarda da su ba. To wannan ba irin wannan ba rayuwa bai kamata ta zama haka ba. Na'am, ana amfani da CCTV wajen samar da tsaro. Inda ake ganin cewa akwai buƙatar haka, ka saya ka sa a farfajiyar gidanka, tsakar gidanka, kofar gida, saboda masu zuwa shigowa ko masu fita da sauransu. Wannan duk babu laifi, amma yanzu to har cikin ɗakin kwanan ƴaƴanka mata duk ka sa CCTV nan tana ɗaukan duk wani abu da yake faruwa anan, kuma tana ajiye shi a gurin ajiya. Saboda ka ko ba kai ba wani ya zo ya ɗauka zai iya ga abin da yake ciki. In ƴaƴanka mata sun zo sun sa kamsansu a ɗaki, zo abin da ba za su yi ba, sun fito daga ban ɗaki, za su cire kaya, za su canza kaya, za su kasa kyamara tana rikodinsu. Kaga anan abin ya zama akwai hauka a ciki wanda bai kamata ba. Ba laifi ka saka a farfajiyar gidanka, tsakar gidanka, soro ka sa wajen mai gadi, duk babu laifi, kana iya sawa wannan daman duk harka ce ta tsaro. Amma bai kai saboda munana zato ya zanto kai wani abin da zai iya kuma cutar da ƴaƴanka ba, cutar da matanka, cutar da kai kanka. Saboda haka wannan bai kamata ba. Sai ayi abu kowanne kamar yadda malami suke cewa ad-daruratu qaddaru bi qadariha. In abu ya zo larura to ana yin amfani da shi gwargwadon larurar, ba kuma a zarme a wuce iyaka ya zanto an kai abu har inda zai iya cutar da wani ko kai ma ya cutar da kai. Da abin da ya cutar da iyalanka, ya cutar da ƴaƴanka, babu shakka kai ma ka cuto ta haka. Saboda wannan ba daidai bane.
Na'am, to sai wanda yake cewa malam shin ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zubar da ruwan zafi a ƙasa?
To a matsayin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka zubar da ruwan zafi a ƙasa, wannan ba na jin akwai wani hadisi irin wannan. Sai dai kawai abinda malamai suke magana akan sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhihi al-hushush muhtadara fa idha dakhala ahadukum al-khala falyaqul allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhihi al-hushush, wadannan guraren da kuke biyan bukata wato ban daki magewayi, annabi ya ce muhtadara, gurin da shaydanu suke dabdala a gurin, gurin dabdala shaydanu ne. To idan ɗayan ku yazo gurin ba haya ko wajen ban ɗaki, to ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ya Allah ina neman ka tsare ni daga wato shaydanu mazan su da matan su. Saboda haka gurin biyan bukata ban ɗaki guri ne da shaydanu suke dabdala su a gurin. To shi yasa malami suke cewa yana daga cikin abubuwan da suke jawo wato bugun shaydanu aljanu su bige mutum. Ce suke cewa akwai abubuwa kamar Ibn Taymiyyah yana ambaton su. Ce na farko ko dai mutum ya yi fitsari akan wani wanda yake shaydani ne ko ya zuba masa ruwan zafi, ce kamar ya kwara masa ruwan zafi, ce to za su iya taba shi anan domin suna ga ya bata musu, musamman a ban daki inda suke dabdala. Ka zo ka kware ruwan zafi ko kai fitsari akan wani, to zai iya cutar da kai ya bige ka a dalilin haka. Ce ko kuma ka kashe musu wani nasu, to anan wato ɗaukan fassan takan fi tsanani akan wannan da ba za ka yi ma wani fitsari ko abin nan. Ko kuma ya zanto yana jin haushin ka daman ɗabi'ar su ta cutarwa, saboda haka yake ganin ya kamata ya cutar da kai. Ko kuma ya yi wasa kamar yadda yara abin nan marasa hankali sukan ga mutum ya zo wucewa a riƙa tsokanar sa, to su ma suna iya tsokan ɗan adam su iya bige shi da zanto kamar wani abin wasa a hannunsu. To anan malamai sukan faɗi zubar da ruwan zafi, shi yasa ba a son wato kwarayar da ruwan zafi a ƙasa a gurare irin wuraren da shaydanu suke kai kawo a gurin, kamar cikin banɗaki da makwararren ruwa, inda dai duk aka sani shaydanu suna son guraren shara haka, duk guri ne da shaydanu suke buƙatar wato zama a gurin. To shi yasa malami suke magana kwara ruwan zafi anan, zaka iya kwarawa idan to ya samu wani daga cikin shedanu. To shi yasa suke magana, amma ba wai hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam cika ku zubar da ruwan zafi a goka za ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam shi yana labaranci ne karkashin wani mai gidansa, to mai gidan yana biyan sa, sannan yana tura shi wurin wani aikin ya je gurin ba tare da shi mai gidan ya je ba. To yace wani lokaci idan sun yi aikin yayi kyau, waɗanda aka yi aikin suka dan yi musu alheri, shi ne ke tambaye malam menene hukuncin wannan kuɗin da su suke ba su.
Ina zanto ba shi ne ya nemi kuɗin a gurin mutumin ba, kuma mutumin ya biya shi wanda ya sa aiki kuɗin sa, wato shi uban gidansa, su kuma ya ga zai musu alheri, wannan babu komai. Babu wani abu da zai wato ta'allaka da kyan aikin su ko rashin kyan aikin su. Haura ka shi ya ga dama yayi musu, ba wai wani ma'aikaci bane da gwamnati ta dauka aiki ta ce yayi wa mutane abu kaza sai yake karba kuɗi a gunsu bayan kuɗin da gwamnati take biyan sa, ba irin wannan bane. Wannan shi aiki yazo ya sa aka kuma ya biya kuɗin aikin, kaga dole dai za a masa aiki, sawa'un ya kai ya maka ihsani ko bai maka ihsani ba, aikin nan tun da ya riga ya biya shi dole a yi masa. Na sabanin wanda yake ma'aikaci ne na gwamnati yana iya kinyi kuma a yi ta artabu da shi ba tare da an ci nasara akan sa ba, amma wannan ya biya za a yi masa gini, kaga dole dai a ga ginin a ƙasa, ba zai yi a ce an cinye kuɗin ba a yi masa ba. Za ka yi masa ginin kuma ya ga dama ya yi wani ihsani cikin waɗanda suka zo suka yi aikin, wannan babu komai a ciki.
To ne ke cashin malam da gaske ne babu zakka akan dabbobin da aka kiwata su a gida, saboda mutum ne yake kawo musu abinci ba fita da su kiwaye suna cin ciyayi ba?
Na'am, zakka da dabbobi ana fita wa dabbar da ake fita da ita kiwo, ba wacce take zaune a gida ana ciyar da ita ba. Wacce take ake fita da ita bayan gari ta sake ta ta yi kiwo, wannan ita ce ake wa zakka. Amma dabbar da mutum ya saya ya ɗaure ta a gida shi yake ba ta ci da sha da kula da ita, wannan babu zakka a cikinta.
Sai mai tambaya na gaba yake cewa da Allah malam menene ingancin maganar da take cewa idan mutum ya mutu babu sadakar da za ta amfane shi sai wadda ƴaƴansa suka yi masa, sai yake cewa idan haka ne har da sadakar da iyaye suka yi masa ba za ta amfane shi ba kenan?
Wannan
kasance mutum wanda baya haihuwa,
wannan wani kauli ne daga cikin fadar wasu daga cikin malamai cewa wanda zai yi wa wani sadaka kuma ya amfana da sadakar da aka yi masa shine da ya yi wa mahaifinsa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa, suka kayyasa suka ce saboda shi da yana daga cikin aikin mahaifansa. Alwaladu min kasbi abi, kuma ya ce wa Annabi yake cewa yaro daga cikin kasabin, wato abinda ubansa ne ya tsoruta ya aikata, saboda haka za duk abinda yayi to ladansa zai iya zuwa ga mahaifinsa, shine asalin dalilin samuwarsa ko mahaifiyarsa. Wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayuka da malamai suke faɗa, amma ra'ayin da jumhurin malamai suke faɗa shine ita sadaka takan iya amfanar da wanda aka yi domin shi, wato wanda aka yi sadakar dan Allah subhanahu wataala ya bada lada a gare shi, sawa'un wanda aka yi wa sadakar abin nan mahaifi ne ko mahaifiya ce ko kuma uba ne ya yi wa ɗansa ko dan uwa ne ya yi wa dan uwansa ko wani musulmi ne ya ga cewa bara ya yi wakafi da sunan wasu mutane ko wasu wanda suka kyautata masa a rayuwarsa kamar malaminsa ko wani uban gidansa ko wani abu dai irin wannan, to suka ce duk wannan zai iya zuwa ga shi wanda aka yi dominsa, domin wannan daman aikin shi na mutum ne, shi nashi ne wanda mai aikin, to mutum kuma abin da yake nashi ne yana iya sadaukar da shi ga wani in ya ga dama. Yana iya sadaukar da shi, Allah ya ce laysa lil insani illa ma sa'a, dan adam ba shi da wani abin da sai wanda shi ya aikata da kansa, to in ya aikata to ya cancanci abin, to abinda duk kuma ka cancanta naka ne kana iya sadaukar da shi ga wanda kuma ka ga dama, domin daman naka ne kuma naka ne kana da wannan haƙƙin. Saboda haka suka ce babu laifi dan mutum ya yi ma wani wanda ba shi da sila ta haihuwa tsakaninsa da shi, wato ba mahaifinsa bane, wataƙila baffansa ne, wataƙila babban wansa ne, wataƙila wata mariƙiyarsa ce da ta riƙe shi ko wani wanda ya riƙe shi ne ba shi ya haife shi ba, duk zai iya masa waƙafi ko ya yi sadaka da zumar Allah subhanahu wataala ya kai masa ladansa. Wannan shi ne ra'ayin jumhur da yawa daga cikin malamai, kuma wannan shi ya fi ƙarfi daga cikin ra'ayukan biyu. Wallahu a'lam.
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan shin yana da kyau mutum yayi addu'a ga yaro da ya rasa cewa Allah ya sa ya zama dalibin makarantar Annabi Ibrahim?
Ba abin da zai hana, saboda wannan abin ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiyar da Allah ya da shi ya ga Annabi Ibrahim alaihi salam tare da wasu yara tare da shi, ya tambaya waɗannan ba aka ce da shi ya'yan musulmi ne da suka mutu suna ƙanana, ya'yan musulmi da suka mutu suna ƙanana, to shine mu a Hausa muke cewa makarantar Annabi Ibrahim, saboda shi annabin Allah ne, ga kuma yara tare da shi. Saka in ka roki Allah dan da ya rasu, Allah ya sa shi cikin wannan tawaga, babu komai.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallan ya kasance na kaunar karatun Alkur'ani, dalilin haka yasa ya koma Islamiya, saboda bashi da burin da ya wuce ya haddace Alkur'anin, kuma gashi ya ce bashi da wanda zai dauki nauyin karatun nasa, dole idan ya je makarantar sai ya fita kasuwa. Sannan ya ji ana cewa ba a hada neman kuɗi da karatun Alkur'anin, shine yake neman mallam ya taimaka masa da shawara.
To ban san waye ya ce ba a hada neman kuɗi da karatun Alkur'ani. Karatun Alkur'ani ibada ce kamar sauran ibadu, zikiri da kamar sauran zikiri. Ba a cewa ba za ka yi in kana wata ibada to kaka nemi kuɗi ba, sai ita kaɗai za ka yi ta yi, babu inda aka faɗi haka. Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maganar kiyamul layli, wanda da farko aka farlantawa musulmi tashi cikin dare su yi sallah, farko-farkon musulunci kafin a farlanta salloli biyar. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هرزوا إن أبنجي سبحانه وتعالى يسوكي مسوان ون النويين نتاشي أكران تعالى القرآن كويوشي. الله سبحانه وتعالى كيتشي وعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يدربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. Allah subhanahu wata'ala ce ayya Allah ya san daga cikin ku za a samu rasa lafiya, wasu kuma suna tafiya wato fatauci a bayan ƙasa, suna bulaguro a bayan ƙasa don neman arziki da kuma waɗanda suke yaƙi fita yaƙi fi sabilillah. Allah subhanahu wata'ala ce to ku karanta abin da ya sauka daga Alkur'ani. Kaga ba a ce dan suna fita neman abinci ba kar su karanta Alkur'ani, ko kar su koyi karatun Alkur'ani. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sauka masa da Alkur'ani, sahabbansa sukan zo su zauna a majalisi su saurari karatun Alkur'ani daga wajensa da kuma sauraren ilimi na hadisi da abubuwa da yake karantar da su, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kira al-hikma, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Alkur'ani shine al-kitab, al-hikma kuma ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sukan zo domin su samu wannan ilimi. Ya zo cikin Sahihul Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas cewa Sayyidina Umar yana da wani makoci, wanda makocin kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna shine Itban ibn Malik, daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ɗaya daga cikin mutanen Madina. To Itban ibn Malik shine makocin Sayyidina Umar, suna zaune a Al-Awali. Al-Awali ita ce jihar binan Quba. To yace cewa suna wato musanyan zama zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, na tanawubun nuzula ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, cewa muna musanyan zuwa majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai in yau wannan ya tafi kasuwa ɗaya, sai je ya zauna majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama, abinda ya jiyo na karatun Qur'ani, na hadisa Annabi, na hukunce-hukunce, duk abubuwan da ya samu na ilimi, wannan ya da kasuwa sai ya hadu sai ya karantar da shi, shi kuma wannan sai ya je gobe, shi kuma wannan ya tafi kasuwa. Haka suka rika yin musanyan wato wannan role tsakanin su biyu, wannan ya je kasuwa yau, wannan ya tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kashe gari, kuma wannan ya tafi kasuwa, wannan ya tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka suka rika yi na tanawub, shine at-tanawub fil ilm, wato alƙa wakiltar juna wajen neman ilimi. To kaga anan ba a ce kasfi ba, Sayyidina Umar ya yi ilimi, yana cikin manyan malami, ta haka ya tara iliminsa, yana zuwa kasuwa kuma yana zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana sauraren ilimi. To haka nan da yawa daga cikin sahabbai, kamar yadda Abu Huraira da yake faɗar sababin da ya sa ya fi kowa yawan hadisai, yake cewa su al-Ansar, mutanen Madina, abinda yake shagalar da su, sautari yake ɗaukar musu hankali, shine zuwa wajen gonakinsu, suna manoma ne su. su kuma mutanen al-muhajirun abin da yake shagaltar da su su kuma yan kasuwa ne yanci suna zuwa kasuwa ni kuma ba inda nake zuwa ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da yunwa ciki na in ya samu ya ci ni ma in ci in bai samu ba ni ma in zauna da yunwa to kaga she duka sahabbai na muhajirun al-ansar duk suna tafiya neman abinci kuma suna zama su yi karatu a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama to haka yake kamata ko ina a samu dalibin ilimi in har zai iya hada kasuwancin sa ko neman kudin sa da kuma neman ilimi musamman in mai bukata ne kuma babu wanda ya dauke masa bukata akan iya samu wanda za ya dauke masa bukatun sa na rayuwa to kaga wannan sai ya zama ya samu tafarruk ya samu lokaci isasshe da zai zauna yayi ta karatun sa amma bai samu tafarruk ba to bazai ce kuma zai yi karatun ba saboda ai ba yana neman abin nan za ka ga da yawa wasu kaga gaskiya suna ma'aikata ne amma kuma za su shiga makaranta ko ta weekend alhamis da babban asabar da lahadi ta haka za su yi karatun wasu za su ga yan kasuwa ne da sassafe suna kasuwa amma tsakanin magariba da isha'i za su zo saurari karatu wani anan sai kaga ya tara ilimi da yawa saboda ba da aka ce in kana karatun qur'ani kakai harkar kasuwanci illa iyaka kawai in ka samu wanda zai dauke maka hada-hadarka ta yau da gobe dan ka samu gaba ɗaya lokacin ka ba da shi ga karatun qur'anin yadda zaka yi itiqani ka kware ka kure to wannan kuma wani abu ne da daba ce wanda in ka samu sai ka amfani ita amma rashin samun ta ba zai hana ka nemi karatu ba ko ka karanta alqur'ani
sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam shi ya kasance yaran shago ne to sai mai gidansa ya karbi bashi na banki shi ne ke tambaye mallam to shi da ake sallamar sa da wannan kudin kullun idan an tashi daga shago ribai ko kuma halal
ba abin da ya hada shi da riba wanda yaje karbe ta shine ya ci riba amma ba shi da yayi aiki aka sallame shi ba ko ita ko su iyalan shi wannan da yaje karbo bashin ya ba kawo masa abinci suka ci ko yaron sa da yaje makaranta aka biya mishi kudin makaranta ko aka dinka masa tufafi yasa duk wannan ribar sa bata shafe su ba shi abin shi ya shafa idan mutum ya zanto yana da dukiyar nan akwai halal akwai haram a cikin ta ba a hana amfani da dukiyar sa yadda in ya shiga kasuwa za a iya sayar masa da duk abin da yazo saya ba a ce ai yana karbar riba haka ba za a karbi kudin sa in yazo ba kudin riba ne a'a shi dai take yake kudin riba a gunsa amma kai da kake mu'amala da shi abin ba zai shafe ka ba shi yasa zaka ga cikin magabata akwai wadanda sukan shiga wajen wadanda suke masu mulki tsari an san su wani lokaci sukan haukan dukiyar jama'a da ba ta su ba ta halal ba amma wannan baya hana su karbi kyaututtukan su karbi wani abu nasu in sun ba su shi cewa in sun baka ajin Ibn Mas'ud yake cewa in sun baka ka karba kai ka mori abin su kuma alhakin yana wuyan su saboda ka kai kana yin abin da yake na halal ne kuma ana biyan ka to wannan babu laifi dan ka karbi kudin sa na ka karbi kudin sallamar ka a wajen sa koda ko yana ta'amuli da riba
to sai mai tambaya na gaba wanda yake cewa mallan sun kasance su a kantin kwari masu shago sukan tura musu kaya ko kuma hotunan kaya ta cikin WhatsApp su kuma sai su dora shi akan status din su na Facebook da kuma sauran kafafen sada zumunta su kara kuɗi kamar naira 500 ko kuma 1000 akan farashin ainihin mai shagon to yace suna yin hakan ne idan suka tura mutun ya zaba su kuma masu shagon sukan ajiye musu yace amma suna bin hanyoyi ne guda uku yace hanya ta farko idan mutun ya turo kuɗin cewa yana buƙatar wannan kaya sai su cire abin da suka kara akai su tura mai shagon kuɗin kayan su kuma su karba su kai masa sai hanya ta biyu da yake cewa masu shagon suka rubuta sunan su a cikin littafin su na bashi su ba su kayan su kai wanda yake buƙata shi kuma ya bada kuɗin a hanya sai su cire nasu kasan sannan su kaiwa mai shagon nasa sai ya goge wannan sunan nasu na bashi sai hanya ta uku yake cewa suna amfani da kuɗin su na aljihun su su biya kuɗin kayan sai su kai wanda ya zaba ya bada kuɗin su kuma anan sai su ci tasu ribar to shi ne yake cewa amma fa kayan ba nasu bane domin lokacin da yake tsallarsa kawai dai kaya ne na wasu mutane da suke da sanayya da su suke kuma tura musu su ma su tura waɗanda suke zaton suna da buƙatar kayan shi ne ke tambaya mallam akan waɗannan hanyoyin ne fi cancanta menene kuma halaccin wannan kasuwancin da suke yi
to shi abinda musulunci ya hana a kasuwanci shine ka sayar da abin da ba ka da shi ko kuma abin da ba naka ba ba da izinin mai shi ba. Abin da ba ka da shi ba ka mallake shi ba kawai a zo a yi ka ji wani yana so ku zo ku yi ciniki ka sayar masa ka karɓi kuɗinsa ka je kuma ka suyo ka kawo masa. Wannan ba irin wannan ba ka da shi tana iya yi wa ka karɓi kuɗin a gama ciniki shi yana jin ya sai abu ka je abin ya ƙara kuɗi ko kuma ka je ka nema ya ƙare na daman ba naka ba ne. To wannan musulunci ya hana wannan shi yasa ake cewa duk abin da za ka sayar ya zanto ko naka ne ma. Sai kana da alƙudura ala taslim za ka iya bawa mai sayan in ya saya ko da naka ne kamar yanzu ce kana da bawa amma ya gudu ka ce ai ina da wani bawa sunan shi kaza 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 na sayi shi kaza kaza nau ka saya zan sa a kawo maka shi to ba lalle ka iya samun shi ba ya riga ya gudu. To haka duk abin da kake naka ma in ba ka da ikon miƙawa mai shi mai ba miƙawa mai saya to ba bai halatta ka sayar da shi ba. To balantana abin da ba naka ba kwata-kwata amma abin da yake ba naka ba mai shi ya baka damar ka tallata ko ka sayar to kana iya ka sayar da wannan. Mai shi zai iya cewa ka sayar da farashi kaza ya baka farashi to ba halatta ka ƙara akan abin da ya baka sai da izininsa sai da yardarsa in kuma har ka ƙara to zaka kawo masa da ƙarin. Amma in ya baka ya ce gashi ka je duk abin da ka sayar ni dai ka kawo min kaza ribar ka riƙe to wannan ya halatta nashi ne kuma ya maka izinin ka ci riba daga wannan abin nashi. Saboda a cikin duk abin da kake faɗa a wannan sura ta ƙarshe kusan abin wani ne kuma ya baka izini indai da izinin sa ya ce gashi ka tallata abin da ka sayar ni dai kawo min kaza to wannan ya halatta. Ga mutum ne yana da mota ya ce gashi ku je ku sayar ni dai kaza nake so a kawo min a motar nan ko gida ko fili ya ba su da farashi ya ce amma na yarje muku abin da duk kuka sayar ni dai farashinsa a gona kaza ne ko kuma na yarje muku abin da duk kuka dora a kai ku je ku sayar ba komai. To wannan duk ya halatta su ci wannan abin da suka samu amma in ba da wannan ba to baya halatta mutum yana shagonsa da kayansa kai can kana tallar kayan kana karɓar riba kuma ka zo ka karɓi kayan ka je ka kai wannan baya halatta. Idan kuma kai ka saya da kuɗinka kamar yadda abin ƙarshe yake nunawa ka saya to ya zama mallakinka indai har ka saya da kuɗinka to wannan mallakinka ne ba kuma wani wanda ma zai za ka tsaya neman izininsa naka ne. Saboda in ka wani abu ya samu kayan nan kake da asara zama abin da malamai suke la'akari da shine wannan al-kharaj bid-daman ana amfanuwa da abu in ya zanto zamaninsa wato lamuninsa yana wuyanka ma'ana inda abin wani abu zai faru shi kai za ka ɗau asara to shikenan in abin ya samu riba to ribar ta kace tunda asara ma ta kace amma abin da baka da asararsa to baka da ribarsa.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne ya bada fili da kuɗi akan a gina islamiyya ana karatun addini a matsayin sadakatul jariya bayan ya mutu har aka samu ci gaba wato bayan ya mutu sai aka samu ci gaba na yin karatun boko ma tun daga matakin primary secondary da ma NCE a gurin to sai zaman an fi bada ma muhimmanci akan abin da ya shafi bokon haka akan islamiyyar. Islamiyya ta samu rauni saboda na boko ya furin jaye da kuma kawo kuɗi to ganin haka sai magadin wannan bawan Allah ya sa da ya asasa wannan filin makaranta suke ganin kamar ladansa baya isa yadda ya kamata shine suka yanke shawara akan su kai hukumar kungiyar makarantar ƙara kotu domin a dawo da martabar karatun addini a bar na bokon. Shin magadan suna da alaki da haƙi na bin kadin mahaifinsu akan abin da ya bada sadaka bayan mutuwarsa?
To magana cewa aka samu ci gaba kuma ka ce na addini ya yi rauni ban ga yadda za a samu ci gaba ba ana karatun addini Qur'ani hadisi tafsiri fiqhu waye kuma a zo a daina ko ya yi rauni kuma ka ce an samu ci gaba ba ci gaba aka samu an samu ci baya. Shi waƙafi duk wanda ya yi waƙafi ya gindaya sharuɗa kuma sharuɗan suka zanto ba sharuɗa ne da suke ɗauke da ko wani abu da shari'a ta haramta ba ko wani abu na cutar da wasu sharuɗa ne karɓaɓɓu a shari'ance to waɗannan sharuɗa ana kiransa shuruɗul waqif. Duk mutumin da ya bada waqafi yana da sharuɗa to ana kiyaye masa sharuɗansa wanda yake annazir mai sa ido akan wannan waqafin to dole ne ya kiyaye sharuɗan mai waqafin in aka canza masa sharuɗa to an yi laifi wannan shine ka'idar waqafi. Mutum ne ya yi waƙafi ya ce ga gidana nan amma na bada waƙafi amma ina so a riƙa saukar da makaranta Ƙur'ani wato idan mutum makarancin Qur'ani ne to a bashi masauki a ciki to wannan sharadin sa ne to aka zo kuma ka kawo wani wanda yake ko likita ne ko wani wato lauya ne ka aje shi a gidan ka ce ai kai ba dole ka bi wannan sharadi ba a'a sai masu karatun Qur'ani yace to ko mai karatun hadisi ne bai da Qur'ani ba za ka aje shi a gurin ba ko mai fiqhu ne yazo bai da Qur'ani ba makarancin Qur'ani ba za ka aje shi a gidan ba don ya saba wa shurutul waqifi sai dai idan ya zanto sharadin zai sa waqafin ya zama bai da amfani misali yazo wani gari yace gashi yayi waqafi amma waqafi ga mutanen garin nan amma muhaddata a Qur'ani sai ya zanto duk garin ba muhaddata saboda waqafin yana nan gashi shi ya rasu amma waqafin yana nan babu muhaddata a Qur'ani da suke zama kaga shi kansa inda yana da rai zai canza tunani to yayi abin da zai samu lada amma babu waɗanda suke amfana da shi domin a samu lada to sai a canza masa wannan sharadin nashi don dai abin da yake maslaha gare shi wannan ya halatta ko misali ya sharadi gashi ai masallaci to sai zanto an yi masallaci amma masallacin yayi kadan sai aka samu wasu za su taimaka da kudi a sayi fili a je ai katan masallaci da zai ishi mutane to ba za a zo a ce ai mai waqafin nan ya ce wannan nashi masallacin anan za a yi sallah ba kada a matsa gaba kadan a samu wani fili katu wato wanda kaga sharadi ne da zai cutar da mutane kuma mutane za su gaga wani zai zo ya gina musu masallaci amma an hana saboda ka a bar wannan gurin a je wani guri daban to wannan shi ma sharadin ba zai abin nan ba amma in sharadi ne mai kyau mai ma'ana ba zai cutar da kowa ba kuma zai cutar da shi kansa mai sharadin ba to wannan ba halatta a canza masa zai kamar wannan da yace za a yi islamiyya za a karantar da ilimin addini kawai wasu su zo saboda neman kuɗi su canza masa su mai da ita ta boko a ce ma na addinin yayi rauni kaga wannan dole a tashi a kwato wa da mamacin haƙƙinsa kuma waɗanda suke da waɗanda aka sanya abin a hannunsu su ne ke wajibi a kansu in ba su yi ba to duk wani wanda yake da iko da zai yi ya ga ya kwato wa wannan mamaci haƙƙinsa to dole ya yi saboda waɗannan ba ci gaba su aka samu ba a tare da su barna aka samu tunda abin da shi mai waqafin ya so a yi gaba ɗaya sun rusa shi sun kawo nasu sun mai da gurin kuma ya zama ko gurin neman kuɗi to wannan baya halatta a bar su a ci gaba da haka
to sai nake cewa mallan idan Allah ya inganta shirya musaffa da musabaqar alqur'ani domin auren wani
abinda aka sani in an yi aure shine ai walima wannan ita ce shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukarwa da alqur'anin yayi kuma shine abinda sahabbai suka tafi akai kuma shine abinda muke karantawa a cikin dukkan littattafanmu na hadisi da littattafanmu na fiqhu abinda ake magana shine walima walima ba ita ce musaffa ba ita ce musabaqa ba walima shine ka gayyaci mutane kai abinci ka ba su su ci su taya ka murnar abinda ka samu na karuwa wannan shine abinda shari'a ta zo da shi mu yi kokarin mu kiyaye abinda shi kansa mai shari'ar wanda ya zo da alqur'anin ya kiyaye ta haka ne za mu samu kusanci da shi ta haka ne za mu samu karbuwa a wajensa da wajen Ubangiji subhanahu wataala ba wai mu murka kirkiro wani abu namu daban ba kamar nashin bai mana bane ko kuma a'a an daina yayin nashi ko ya zama nashi wato gama gari shi yasa muke kirkiro wani wannan ba daidai bane saboda kan an maka kai aure to ka duba kaga annabi me yayi ya gode wa Allah wannan ni'imar da ya masa shi dai ba gana Qur'ani ai ba wanda ya kai shi maganar karatun Qur'ani bayan shi ba wanda ya kai sahabbansa suna son Qur'ani suna karanta Qur'ani amma ba mu san suna irin wannan ba saboda a kiyaye kada a rika bude kofa irin da za ta jawo a kashe wata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar ta bid'a kuma da ba ta shi ba dan duk sanda ka zo da wata bid'a a wata wani mahallin sunna to sunna kake murkushewa kamar yanzu wannan aka dauki wannan shine kaga mu kuma murkushe sunnar walima saboda ka ya kamata a tsaya akan abin da shari'a ta zo da shi kada a fadada a shiga wani abin da kuma zai zama ba shi da tushe
to sai wani kita dan Allah mallan bayan salatin ibrahimiya akwai wani salatin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam
sai kansa salatul ibrahimiya da ai da yawa nau'i ba ɗaya bane nau'i ya kai 10 wani abu sannan akwai salatuttuka da sahabbai suka yi aka duba littattafan da suka yi magana akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar jala'ul afham na ibn qayyim kamar alqawlul badi na sahawi da za a ga nau'ukan salatuka daban-daban da kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda shi ya koyar matsayin salati gare shi duk suna nan. Saboda ba wai sai wanda kai ka iya shi kansa Ibrahimiya din kala-kala ne.
Jama'a Allah ya saka alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka-duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci, sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri. Ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-3604-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jama'ar da shehi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.